Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumelle daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'alma Sigarba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin namu za ku ji yadda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliyar ruwa a wasu yankunan jihar da magaran a jamhuriyar Niger. Kamar yadda aka saba kowane daren Asabar, muna tafi da shirin tsintsiya madaurin ki daya da kuma shirin zauren dattawan arewa. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Amurka na kiran da hanzarta amincewa da daftarin kudurin Majalisar Dinkin Duniya yau din nan Asabar da zai sa Koriya ta Arewa asarar dala biliyan 1 a shekara guda. Daga cikin kudaden shigararta da ta kan samu waɗanda da su take gudanar da shirye-shiryenta na nukiliya. Wannan mataki na ƙarin takunkumi ya biyo bayan gwada makami mai linzami mai iya tashi daga nahiya zuwa nahiya da Koriya ta Arewa ta yi a ranakun 3 da kuma 28 ga wannan wata na Yuli, wato watan jiya kenan. Wanda ya nuna cewa wannan ƙasa mai tsananin manufa na iya auna Amurka da ma nahiyar Turai. Jami'an diplomasiya sun ce bayan kwashi makonni ana tattaunawa tsakanin Amurka da China, kuma tun sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya tsaida yau din nan ƙarfe 4 na yamma don fara tattaunawa kan batun kada ƙuri'a. Bayan da dukkanin mambobin kwamitin 15 sun gani kuma sun tattauna kan ƙuduran. A cewar wani jami'in diplomasiya da ke da masaniya game da wannan tattaunawar, muddin aka kada ƙuri'ar amincewa da ƙuduran zai hana Koriya ta Arewa sayar da kashi 1/3 na kayan biliyan 3 da takan sayar ga duniya. Ƙudurin ya auna sassa 4, wato da gawayin kwal da tama da karafuna da kuma kifaye da dangoginsu da Koriya ta Arewar kan sayar. Jiragen sama da na ruwan Amurka na can na kan neman wasu sojojin Amurka 3 da suka ɓace bayan da jirgin saman da ke ɗauki da su, wanda ake iya canza shi zuwa mai saukar ungulu ko kuma irin na yau da kullun, ya rikito cikin teku a yau ɗinnan Asabar daura da gabar ƙasar Australia. Bisa ga bayanin hukumar sojojin ruwa, an ceto wasu sojoji 22 da ke cikin jirgin saman samfurin MV-22 Osprey. Jirgin ya taso ne daga kan jirgin ruwan ɗaukar jiragen saman Amurka na USS Bonham Richard, kuma da ama yakan yi sintiri ne irin na yau da kullun kamar lokacin da ya yi kafin ya rikito ɗin. Rundunar sojin ruwa bata faɗi musabbabin faɗuwar jirgin ba, amma ta ce ana nan ana kan bincike. Majalisar Dinkin Duniya ta ba da tabbacin samun takardar bayanin Amurka na ficewa daga yarjejeniyar Paris kan batun yanayi, sai ko idan an sake lale ta yadda sharuɗan za su gamsar da Amurka, cewar bayanin. Stephen ne da Gerard, mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres, ya faɗi a wata takardar bayani cewa sakatare janar ɗin na Majalisar Dinkin Duniya na abin da ya kira maraba da duk wata hanya ta sake tattaunawa da Amurka kan yarjejeniyar ta Paris. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi jiya Juma'a cewa za ta ci gaba da kasancewa cikin dukkanin harkoki na tattaunawa kan batun sauyin yanayi a matakin ƙasa da ƙasa, yayin da Amurka ke bin matakin janyewa sannan a hankali daga yarjejeniyar wanda zai ɗau shekaru 3. Ma'aikatar ta ce a shirye shugaba Donald Trump yake ya sake hawa kan teburin shawara kan batun yarjejeniyar ta Paris, muddin Amurka ta ga sharuɗan da suka gamshe ta, suka kuma gamshi harkokin kasuwancinta, suka kuma gamshi jama'arta. Trump ya bayyana niyyarsa ta ficewa daga yarjejeniyar kan batun yanayi tun a watan Yuni. Yana mai bayyana yarjejeniyar da abin da ya kira mai matukar kwara ga mutanen Amurka. Ya ce yarjejeniyar na iya sa Amurka bayar da dumbun kuɗi baya ga na ƙasa kasuwancin Amurka da kuma sauran abubuwa da suka shafi muradunta. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mai bincike na musamman Robert Mueller na tambayoyi ga wasu shaidu kan ko shin gwamnatin ƙasar Turkiyya ta biya tsohon mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa na gwamnatin Trump Michael Flynn ta bayan fage a cikin watanni na ƙarshe na yakin neman zaɓen shekara 2016 a cewar jaridar New York Times. Jaridar ta New York Times ta ce kwanan nan Mueller ya buƙaci fadar White House ta gabatar mashi da dukkanin takardun da suka shafi Flynn, wanda shi ne karan farko da aka san cewa Mueller ya buƙaci fadar ta White House ta samar mashi da wasu takardu. Jaridar ta ce ba a wajabtar da samar da takardun ba a hukumance. Trump ya kasance mai bayar da Flynn ya kasance mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa ga gwamnatin Trump na tsawon makonni 24 kadai. To amma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda aka fi mai da hankali a kansu a binciken da ake yi kan koshin ƙasar Rasha ta haɗa baki da 'yan kwamitin yaƙin zaɓen Trump wajen yin katsalandan a zaɓen Amurka. Jaridar ta Times ta ce masu gabatar da ƙara na binciken harkokin Flynn, wanda yi da wani ba'amurke ɗan asalin Turkiyya wanda ya aiki tare da shi a wannan lokacin.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, a jihar da magaram ambaliyar ruwa ta haddasa asarar dukiya da kuma tilasta wasu da yawa barin gidajensu. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta haɗo mana rahoto daga da magaram.
Ruwa da aka tafka kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliya a wasu unguwanni na nan da magaran, har ma da asarar dukiya da dabbobi, kamar yadda wasu da abin ya faru a tare da su suka shaida.
Dama wannan titin kullum ana ruwa sai miki, kullum korere korana ana ruwa zaure miki, sai muna kariya muna sa buhunan don ya guda dan ka ruwa mu ambaliya a ciki, mu sa buhunan shara mu kare mi dan garama, in yanzu ruwan ya wuce sai mu bude wani buhunan har don cikin gidan ya guda.
Daga nashi waje babban magajin gari na jihar da magaran Dr. Bashir Sabo ya ce babu dai wata matsala kamar na asarar rayuka, sai dai rushewar wasu gidaje wanda shi ma din ya shafi masu gida akan hanyar ruwa, wanda dole ne idan an yi ruwa mai yawa ya nemi hanyarsa. Ya ci gaba da cewa yanzu haka dai suna jiran sakamakon barnar da ruwan yi daga ma'aikatansu kafin nan su ga matakin da za su ɗauka. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar.
Allah mai galawa mai galabe a kauye.
Allah ya kyauta a gaida da Tamar. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Aliza ta kawo mana.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu dai muna kan batun masu son a kafa kasar Biafra da kuma waɗanda suke son ƴan kabilar Igbo su tattara inasu su fice daga arewacin Najeriya. Yau za mu ji ra'ayin kabilu daban-daban akan wannan batu, kuma wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwaru ya samu mana ra'ayin wasu mazauna kanin Dabo kamar haka.
Sunana Kingsley Shedrack Onowa. Skiya ya kamata abinda duk gwamnonin da senator abinda sun ke yi wallahi sun yayi daidai. Gaskiya ya kamata kuma su fada duyaran ga su gane gaskiya a samu peace da cikin Nigeria ga shine zai kawo muna su mu zama guda a zona cikin lahiya.
Suwana Abubakar Lemi Galkon Hausa a jihar Yamma. Dama ai ka san al'umma idan ba su san zaman lafiya sai su kirko wani abu wanda ke sa a samu tashin hankali da hargitsi su tusa mu wasu wani ra'ayi wanda bai da kyau. Amma yanzu tunda an ka samu mutanen kudu sun zo sun yadda mu zauna lafiya. Mi zai hana mu zauna lafiya? Mu ma tare da su shekaru da shekaru. Kuma mun san muhimmancin zaman lafiya. Sannan babu inda rashin zaman lafiya kawo wani cigaba sai dai kawo kuma baya. Sannan da zaman an ga ce masu hankali da tijjai sun zauna sun ga sun yadda a to a zauna lafiya sun ka dinki barka da tsakaninsu. Ai shi matashi in ne kamata ya bada goyon baya don bai san inda an ka samu gaba ba.
Sunana gaba daga jihar Inate. Wannan jiran da ake magana ina so a yi tarfa da gaske. A gani na tun farkon da ake wannan jira gaskiya ban ga wani abu cewa ana zaman tsohon Najeriya bane a ƙasar Najeriya. Da imon da Yoruba ne da Bahaushe kuma wai a haɗa kai. Siyasa ta zo ma ta gwamnati ne a dinga haɗa kai kowa ana haɗa kai ana aiki ba a ajiye wasu a jefe kowa. Ta zai sa a samu zaman lafiya kenan.
Sunana Alhaji Ubaba da Masi Darewa. Yarima Port Harcourt.
Ka kwashe shekara nawa a Port Harcourt?
Yana zai ilimi a Port Harcourt. Zaman lafiyan guda uku ne.
To gaya mana su ɗaya bayan ɗaya.
Na farko za a zauna da mutanen da suke kai kaya a kudu. Takardun da suke bayarwa a kudu. A dawo da irin takardun su ma an zo a ba su irin wannan takardun. Sannan kuma a duba kasuwannin da suke kudu. Kowanne a cire kwata kashi 30 a ba baki. Sannan kuma a makarantar da suke yi a arewa su ma a ɗauka a ba 'yan arewa a kudu. Ba tsangwama ba zagi ba duka. Sannan kuma idan magana ta taso a community a ba 'yan arewa shugabanni dama in za su yi shari'a abin ya shafi 'yan arewa ba su dama a sa mutum ɗaya a cikin committee da za su yi wannan shari'a.
Sunana Gida da Siddiq Allah yanzu na kai shekara 30 a kudu. Shawaran da nake bayarwa kowa a bar shi aikinsa ba tare da tashin hankali ba. Yan kudu su daina maganan jita-jita irin na Biafra da suke wala tunda ba abu dai ba mai yiwuwa ba ne. Kuma yan arewa kuma cewa za su ce irin wannan gwamnati ɗin da suke ba mutanen kudu ɗin nan a bar shi.
To sunana Alhaji Hamza Abdullahi ina zama Imo State ne. Gaskiya na share shi kamar shekara 33. Shi zaman lahiya dama in babba ya kyale abu ka lalacewa. Idan babba bai kyale ba abu bai lalacewa don masu wannan abu kowane na da gidan uba kuma kowane na da village. Idan an sami shugabanni na village an yi magana da su sun tabbatar da cewa zaman lahiya zai dore ai wannan abu ba wani abu na ba saboda dama abinda haka matsala ana ganin yaran na yin abu kowa ya kyale su amma yanda su manyan sun ka tashi yanzu na san komai za su shawo kan shi insha Allah
Suna Muhammadu Sani wanda yake na'ibi ne na masallacin zakat da Siboni a cikin garin Fatakwal ina da shekara 33 a cikin garin Fatakwal eh to hanyoyin da za ka samu zaman lafiya a wannan yanki abu ne wanda yake yana da yawa ba shi da yawa hanyoyi ne waɗanda mutane ne waɗanda su da ma gabaki dai babu da suke nema ba wai zaman lafiya ko wani rashin zaman lafiya a su kudi suke nema duk lokacin da aka ce maka talaucin su ya taso inda aka ce maka ba wanda zai raba musu kudi bane to duk lokacin ya a yunkuro ne kuma su kama wani cikin waɗanda ba su da dalili to abubuwan da za su kawo samu zaman lafiya dorari ba wai dan bilbil ba wanda dan bilbil gobe ai gobe ya saki tashi ba sai tsakani da Allah sai in an tsaya an yi hukunci na gaskiya da gaskiya ba wa sai ai hukunci abu bilbil kan inda ka saba ba idan mutum yayi laifi a hukunta shi wannan shine hanyar da za a samu zaman lafiya da sai shi tarurruka wanda ake yi wanda kuma shugabannin nan nasu su ne musu biyayya ne ba wai su suke wa shugabannin su biyayya ba shugabannin nasu suke yi wa shugaban tsagerun nasu biyayya saboda tsoron su da suke ci
da mu zubar da shi
lalle
bashir cutar da mu mu ga yawo hukuma su fitin shi
lalle
kasar mu guda daya to mu gyara sai mu kula da shi
lalle
bar yan hasada wanda ba sa son Najeriya
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama lawa lafiya shi ne cigaban Najeriya
na kuka inya yaran yin suka girma kan wahala ba tarbiya
lalle
su zaman matsala a kasar mu ko don ba tarbiya
lalle
zauna lafiya tarbiyan yara mu yi bajira
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama lawa lafiya shi ne cigaban Najeriya
ma sauraro karshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Kada a mance sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da ya samu mana waɗannan ra'ayi Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni.
To madalla a gai da Jummai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. To kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
The largest single line rice mill in our region.
Mukaddashi shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya kaddamar da kamfanin casar shinkafa na zamani a jihar Kebbi. Ita ko shugabar hada-hadar kasuwanci ta teku shiyar Kano Kaduna da Jigawa Karimatu Usman ta gana da ƴan kasuwa a dutse don cin gajiyar hukumar.
Nigerian Shippers Council muna da abin da ake kira portal za su iya kai ƙara kan wannan portal din. Cikin awa 24 an ji ƙarar su kuma ana bincike a ga menene za a iya yi a taimaka musu.
Rasuwar tsohon mataimakin gwamnan Bauchi Garba Gadi ta girgiza jama'a saboda tunokin amincewarsa ta sauya shika bayan gwamna Yuguda ya koma PDP wanda hakan ya sanya shi rasa kujera sai da ya shiga kotu. Captain Balaji Birin jigon siyasar yankin ne.
Rai shi ne babba a ƙasa gaba daya. Mutumin kirki mai son bin ka'ida a duk abin da yake yi yana son a bi ka'ida kuma yana bin ka'ida.
Ana tsammanin dawowar shugaba Buhari Najeriya bayan dawowar uwar gidansa daga London. Sama da mutum 2000 suka mutu sakamakon hatsarin mota a tsawon wata 6 a Najeriya, cewar hukumar gididdiga. Nasura da mai kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To bari mu nufi zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba Sarkin Bauchi Alhaji Ruwanu Suleiman Adamu da shugaban ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya Mr. Mark Amani ga mai martaba Sarkin Bauchi.
Ina kira ga dukkan al'umma mu zauna lafiya mu yi ta'addu'a. Allah ba mu lafiya da zama lafiya. Da kuma karuwan arziki mai albarka. Duk abin da ka san shi ya rayu sai ana zaune lafiya.
Zaman lafiya dai shine komai. Addini ba ka yanzu sai da zaman lafiya. Wani ci gaba ba ya samu ma sai da zaman lafiya. Kuma wato musabbabin abin da ke damun mu ba nan ba a dukkan Najeriya gaba daya shine kowa ina ganin shi wani ne. Ina ga dara in ka kama yaro da ka hukunta shi dan ce ka cire shi, in baka cire shi ba dan ya sa cire kayan da kake. To babban matsalar mu kenan, kowa yana ganin ya fi karfin doka. Na sha faɗan wannan magana yau, inda ce ai in talauci ne ka dubi sauran neighboring states da countries namu, ga Niger, ga wannan wanda kuma arziki inda sa uba, amma suna zaune lafiya. Saboda me? Akwai doka ko kai waye ka shiga? Ai wasu mu da yawa sun fita sun ga inda rayuwa ke can, amma an ka dawo Najeriya sai ga abin ya gamo ne. Saboda kowa na abin da ya ga dama. To babban matsalar mu kenan. Na biyun sa kuma tarbiya ya lalace, iyaye kowa ya kauda hakkin da Allah ya daura masa, ba damuwa da komai sai abin da yaro ya fita. Baka san inda yake kwana ba, baka san cinsa ba, baka san shansa ba. Abinda ka damu da shi ya kawo wani abu ya baka, ba za ka tambaye shi da ya samu ba. A'a, abin nan halal ne, ya ja kashe wani ne, ya yi iskanci mai Allahu alam. Kai da damuwan ka ya kawo ka samu abin dace. To babban matsalar mu kenan. Abin ya dame ni, ina ta tunanin da za a kullo ai maganin wannan al'amari. Yau ka ji an ce sun fita, wanda ya sani da wanda bai sani ba, babban matsalar amma a hanya suna su kashe mutum, su tsari mutum. No, wanda yake tsawa masa magana ya bari ne ya bari, wanda yake kuma don Allah ku haɗa mu da su ga me ya gatan sa tukunna inda aboci ne ko ba ka ba. In muka samu muka yi tsarin da su aka bar wannan abu, insha Allah za mu samu sukin al'amarin. Allah ya taimake mu. Kuma kamar da kuka sani, muna ta kokari, muna ta faɗakarwa a masallatai da shauransu kan maganar iyaye. Kowa ya san haƙƙin da Allah ya daura masa. Maganar tarbiyyar da yara, dole ne yaro yana da haƙƙi a kanka.
Mu haƙuri, mu kokari, mu abin da Allah yake so yadda da shi. Duk wani maganar tashin hankali da abin da ba daidai ba, mu kokari mu bar shi. Abin da zai kawo mana ɓatanci, mu kokari mu kiyaye shi. Ina ganin muka za a kan haka, insha Allah kuwa da mu samu rahama Ubangiji, da mu kuma samu yaddansa. Kuma duk wani abin da zai kawo fitina, Allah zai kawo da shi.
Idan ba zaman lafiya, addini ma kansa ba da kai shin da ya kamata ba. Gurgudun hali, tattalin arziki ba zai bunƙasa ba. To ina kira ga al'umma, to Allah mu yi kokari mu zauna lafiya da ƴan uwanmu, mu so juna, mu kaunta junanmu, kuma a yi ta'addu'o'i a duk halin da ka samu kanka. Roƙi Allah mu lafiya da zama lafiya. Kuma wannan hali da muke ciki, addu'a ne kawai shi da ya maganinsa. Allah ya tabbatar mana da zama lafiya a wannan ƙasa namu da dukkan duniya ma baki ɗaya.
Shi ma Mr. Mark Amani ya ce,
assalamu alaikum. Kamilu Mr. Mark Amani, shugaban ƙananan ƙabilu na arewacin Najeriya har da Abuja. A kiran da nake son in shi ne, a gaskiyar magana abin da ke faruwa a arewacin Najeriya gaskiyar magana abin kunya ne, domin ba mu taɓa tunanin za a waye gari a ce al'ummar arewacin Najeriya mun zama haka ba. Ba mu san mene ne yasa muka je muka aro al'adun da ba nan ba. Inda a gaskiyar magana, kamar yadda mu sani, a da can duk mutumin da aka ce an danka da kamannin ɗan arewacin Najeriya, ko shakka babu, ba ƙaramin martaba mutum yake da shi ba. Amma a yau an waye gari, duk inda ka je da zarar an danka cewa dama ka yi kama da ɗan arewacin Najeriya, wallahi abin tsammani gudun mu ake. Ana hango ka daga nesa, ku yi tunani da zurfi shin yaya za mu yi domin mu dawo da martaban da kowa ya san mu da shi. Ina misali, kamar ni ma kamar ni kwamin shin kai yaya zan fito in ce Allah bai kyauta min ba da yasa na zama kurama? Domin kowa san cewa al'umman kurama mu dama da masallata da kiristoci da masu bin addinin gargajiya dukkanmu don uwan juna ne. Har ta kai a duk lokacin da ake da wata hidima ta koma wani irin bangare ne, to mukan zauna mu tsara wa kanmu yadda za mu kemi kanmu da kanmu a matsayin ƴan uwa. Sai aka waye gari a yau muka sami kanmu a inda ba shi ba, saboda wai addini ya ce kanmu ya rabu. Kiyaya to a gaskiya, idan ba mu yi tunani mu dawo da hankali wuri guda mu rika biya kanmu gaskiya ba, to ni nake tabbatar mana ko shakka babu ba za mu taɓa samun ci gaba ba, ba za mu taɓa samun abin da muke so ba. Domin a kyama arziki ba zai taɓa zuwa inda tashin hankalinka ba. Saboda haka ni ina kira ga 'yan uwana yan arewacin Najeriya ko ma wani irin addini idan ba za mu yi kaddiya kan mu gaskiya ba, to kariya muke addini ba zai taɓa zama sanadin rarrabuwan kawalin mutane. Har mutum zai je ya kashe ɗan uwansa, sannan ɗan zai da ta samu tafiya tsakanin manoma da Fulani. To laifin ba yana wani wuri ba ne, laifin yana wurin dattawan arewacin Najeriya. Kisa a yau bala'i ta shiga arewacin Najeriya, habba ma kai arewacin ba ta shiga ta ko'ina. Yanzu Najeriya ta zama tarkon wahala musilma. Idan da gaske ne dama ake cewa Allah ya tsinewa mai tada rigingimu, to gaskiyar magana rigingimun da ake ta fama da shi a arewacin Najeriya, to inuwa fa ta riga ta ta'anta mu. Allah ya tsine mu, ya saka tsine mu, saka tsine mu, ba kuma nima kamun na faɗa ba, amma haka Allah ya ce. Saboda haka mu maza mu nemi gafara, domin in ba haka ba ‘ya’yanmu jikokinmu wallahi ba za su yafe mana ba.
Haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To a gaida Ibrahim. To jama'a, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ɗan wasan gaba na Najeriya Kelechi Iheanacho ya sami rauni a wasan farko da ya buga wa sabuwar kungiyarsa ta Leicester City. Ɗan wasan ya ji raunin ne sa'ad da Leicester din take fafata wasan sada zumunci da ta yi galaba a kan Borussia Mönchengladbach a jiya Juma'a. Leicester City ta sayi Iheanacho ne daga Manchester City a kan kuɗi fam miliyan 25 a kwantaragin shekaru 5. A bangare ɗaya kuma, duk da yake an kammala komai na komawar ɗan wasan ƙasar Brazil Neymar a kungiyar PSG daga Barcelona, za a sami tsaiko kafin ɗan wasan ya so mu bugawa sabon club ɗin nasa wasa. Neymar, wanda yanzu haka shi ne ɗan wasa mafi tsada a duniya, ba zai bugawa ƙungiyar ta PSG wasan farko ta gasar League ba, saboda rashin gabatar da takardun komawar tasa a cikin lokaci. To sai dai zai shaidi wasan a zaman ɗan kallo kuma mai ƙarawa ‘yan wasan kuzari. A Ingila kuma, mai horar da ‘yan wasan Chelsea da yanzu haka su ne zakarun Premier Antonio Conte ya jaddadawa kungiyar Barcelona ta kasar Spain cewa ɗan wasansa Eden Hazard ba na sayarwa ba ne. Barcelona ta so mazawarcin Hazard domin cike gibin da sayar da Neymar ya haifar. To amma Conte ya ce su manta da zancen. Conte ya ce shi kansa a yanzu yana fafutukar cefanen ‘yan wasa domin cike gibin da yake da shi a Chelsea, don haka baya zance sayar da wasu ‘yan wasansa. Kocin na ganin da akwai fargaba da kuma ƙalubalen gaske ga zakarun na Premier a sabuwar kakar wasanni mai shigowa, musamman idan aka yi la'akari da yadda abokan hamayyar kungiyar suka yi cefanen zaratan ‘yan wasa. Ɗan wasan kungiyar Leicester City Riyad Mahrez ya bayyana buƙatarsa ta barin kungiyar a wannan watan. Mahrez, ɗan ƙasar Algeria, ya sami tayin ƙungiyoyi da dama daga ciki da wajen Ingila. To amma dai ya zuwa yanzu Roma ce kaɗai ta yi tayin ɗan wasan, duk da yake ƙungiyarsa ta Leicester ta yi watsi da tayin. Shi kuwa gwarzon ɗan ƙwallon duniya Cristiano Ronaldo ya ƙara jaddada buƙatarsa ta komawa Ingila da taka leda. Ronaldo ya bayyana haka ne a gaban wata kotun ƙasar Spain, inda ya bayyana a ci gaba da sauraren ƙarar zargin yin coge wajen biyan haraji da ake masa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To madalla, a gaida Murtala. Yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim zai dawo mana da labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, Amurka na kiran da a hanzarta amincewa da daftarin kudirin Majalisar Dinkin Duniya a yau dinnan Asabar, da zai sa Koriya ta Arewa asarar dala biliyan 1 a shekara guda daga cikin kudaden shigar da take samu waɗanda take amfani da su wajen gudanar da shirye-shiryenta na nukiliya.
To madalla, masu sauraron mu, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokai aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu madin Ibrahim Kalmasi da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Salamun Abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Daral. Ni Sarfi da Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.